بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة شاب يرقوة الربيع الأول hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda daidai da 30 ga watan July 1996. Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani bai gushe bai ne mana bayani dangane da alamomi waɗanda idan mutum ya samu cikawa da ɗaya daga cikin su to ana fatar ya cika da imani don yayi kyakkyawar cikawa. Allah ya rubuta mana kyakkyawar cikawa. A jiya mun kwana a alama ta biyar wadda ya kawo al-mautu ghaziyan fi sabilillah, mutum ya tafi wajen yakin ta da addinin Allah sai ya rasu a can. Akwai bambanci tsakanin wannan da fakarar da muka ainihin baro a baya. Ita waccan tana magana mutum yana tsakiyar filin daga a kashe shi, wannan ya yi shahada ya cika da kyau. Haka kuma mutumin da ya tafi yaƙi ɗin ne sai wata larura ta ainihin sa ya mutu a hanya kafin ya kai ko bayan ya dawo, ma'ana ba a filin dagar ya rasu ba, shi ma ya yi shahada. To ya ce akwai hadisai guda biyu da zai kafa hujja a kan haka. Ya kawo mana hadisi na farko wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbai cewa su wane ne kuke ganin masu shahada a cikinku. Sahabbai suka ce wanda aka kashe shi wajen yakin ta da addinin Allah shi ne shahidi. Manzon Allah ya ce ashe in haka ne shahidai kaɗan ne a cikin al'ummata. Shi ne ma'aiki ya lissafa cewa wanda aka kashe wajen ta da addinin Allah ya yi shahada, wanda ya mutu wajen ainihin hanyar ta da addinin Allah ya yi shahada, wanda ya mutu a cikin annoba ya yi shahada, haka wanda ciwon ciki ya kulle shi ko kuma gobara ta cinye shi shi ma ya yi mutuwa shahada. Ya kawo mana cewa wannan hadisi al-Imam Muslim da Ahmad su ne suka ainihin fitar da shi. Abu Huraira kuma shi ne sahabi wanda ya ruwaito wannan hadisi radiyallahu ta'ala anhu. Ya kawo mana cewa a kan wannan akai Sayyidina Umar shi ma ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Al-Imam Al-Hakim da Baihaqi su suka fitar da wannan hadisi. Sai ce as-sani hadisi na biyu, man fasala ay kharaja fi sabilillah famata aw qutila fa huwa shahidun. Aka ce wanda ya rasu, ma'ana man fasala, wanda ya fito, shi ne ya fassara fasala da cewa ay kharaja, wato wanda ya fito fi sabilillah, ya fito wajen ta da addinin Allah, famata sai ya rasu, aw qutila ko aka kashe shi. Ai akwai bambanci tsakanin a kashe da kuma ya mutu. A kashe shi kenan, ya mutu kuma ma'ana ya mutu da kanshi saboda wata larura da ta zo daidai da kaddara. Fa huwa shahidun, aka ce wannan ya yi shahada. Aw waqasahu farasuhu, ko kuma dokin shi ya take shi. Aw ba'iruhu, ko raƙumin shi ya take shi. Aw ladaghathu hammatun, ko maciji ya harbe shi, ko kunama ta harbe shi, ma'ana maciji din ya sare shi ko kuma kunama ta harbe shi, sai ya mutu saboda wannan sara ko harbi, to ya yi shahada. Aw mata ala firashihi bi ayyi hatfin sha'a Allahu, ko kuma ya mutu akan ainihin tabarmar shi, ko akan shimfiɗar shi, ko ta wace hanya Allah ya nufi da ya mutu. Matuƙar dai ya ainihin fito wajen ta da addinin Allah ne, matuƙar ya fito ta da addinin Allah, kunama ta harbe shi ta yi sanadin mutuwar shi, ko maciji ya sare shi ya sanadin mutuwar shi, ko wani abu daban, ko ta wace hanya Allah ya nufi ya mutu. Fa innahu shahidun wa inna lahul janna, ya yi shahada kuma aljanna ta tabbata gare shi. Akhrajahu Abu Dawuda. Al-Imam Abu Dawud as-Sijistani shi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 391, wal Hakim da Al-Imam Al-Hakim a cikin mujalladi na biyu shafi na 78, wal Baihaqi da Baihaqi a cikin mujalladi na tara shafi na 166, min hadisi Abi Malik al-Ash'ari, ta hanyar ainihin Abu Malik al-Ash'ari sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa sahahahu al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim ya inganta wannan hadisi a cikin littafin shi Al-Mustadrak al-Sahihain. Sai Sheikh Al-Albani yace wa inna ma huwa hasanun faqat, wannan hadisi kadai hadisi ne mai kyau, bai kai matsayin a ce hadisi ne ingantacce ba. To abinda Sheikh Al-Albani ya rubuta kenan shekaru 30 da suka wuce a cikin wannan sabuwar taba'a, sai kuma yace ثم تبين لي خطأ هذا sai kuma na gano cewa ai ma ni kaina din da nace hadisin mai kyau ne wannan ma magana kuskure ce wa innahu dha'ifun domin wannan hadisi mai rauni ne in kana son ganin cikakken bayani daga Sheikhul Albani sai ya ce yuraja at-tafsilu fi dha'ifa in ana son ganin cikakken bayani sai a koma a dauki littafin silsilatul ahadith adh-dha'ifa wa shay'un min fiqhiha wa fawaidiha a cikin mujalladi na shida wannan mujalladi na shida ya fito kwanan nan don wannan littafi Sheikhul Albani ya rubuta shi mujalladi 12 ne yana da can ana buga shi ne a cikin ainihin wata mujalla ta musulunci sai suka ga cewa ai muhimmancin wannan abu yafi karfin a yada shi a mujalla ka san su jajaye suna da wayewa kai abinda sai kaga bai kai ya ka ba sai kaga sun haɓaka shi sai ga ya samu daraja sai kuma albarkar ta yaɗu sai kaga a maida wannan ya zama littafi mana shine sai aka fara mayawa sai zama littafi sai aka fara buga mujalladi na daya shine aka yada ake har tsawon kusan shekaru wajen 20 sannan sai in zai fito kuma sai ya fito a mujalladi 2 ana nan sai ya fito a 3 ana nan sai ya fito a 4 to yanzu na 5 din ya fito kwanan nan yanzu in ka je siyan silsilar al-hadith dha'ifa mujalladi 5 za a baka amma da mafi na kusa nan to mutane mujalladi 4 suka samu ita kuma silsilatul ahadith sahiha yanzu ta 6 din ta fito a ta farko din ya ainihin farfasa ta ta zama siri-siri ya samu yayi wasu istidrakat yayi wasu ƙarin bayani a ciki dama haka al'amari yake matukar malami yana da rai Allah ya tsawaita ran shi yana nan yana ƙara bincike yana ƙara ganin wasu abubuwa sai kaga yana ƙara faɗaɗa littafin shi wasu abubuwa da ya gane ba daidai bane sai ya cire su kamar yadda al-Imam Malik yayi Imam Malik ya rubuta muwaddatanin ka yadda take dinnan so 10 fa amma kafin ya rasu ya rinka rairaye ta har sai da ta zama yadda take a yau din nan shi yasa a yadda take a yau din nan ma Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi shi ya ruwaito mana ita yayo yammacin duniya da ita tun Imam Malik yana da rai Allah ya ji kansu a wannan lokacin kuma sai aka samu al-Imam Abu Hanifa ya rasu sai al-Majirin al-Imam Abu Hanifa Abu Muhammad sai ya je ya ainihin Muhammad sai ya je ya yi riwayar wannan muwatta a wurin Imam Malik bayan wannan almajiri ya riga ya yo yammacin duniya da wannan sai kuma ya zama ya samu Imam Malik ya ƙara rage ta daga yadda take yasa an kaje ka same ta muwatta Muhammad za ga bata kai girman wannan kuma wadda take hannun mu bar riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi mutanen kasashen India Pakistan Bangladesh waɗanda suke bin mazhabin Ahnaf sun fi ainihin tadawuli sun fi mu'amala da ita saboda ɗaya daga cikin almajiran al-Imam Abu Hanifa ya ruwaita ta daga al-Imam Malik zaka ganta galiban ma zaka ga bugun ta fa bai kai rabin wannan da take hannun mutane ba Imam Malik ya ƙara rere abubuwa da yawa a ciki duk malami in yana da tsoron Allah haka yake yi in ka rubuta abu shekara 30 Allah ya tsawaita ranka ka bincika ka gane ba daidai bane sai ka ce wannan ba daidai bane duk jama'a jahilai su ne za su ce to dan menene kuma ya ce kaza da yau kuma ya zo ya canza ai ba mamaki sunna annabi kenan dama haka annabi sallallahu alaihi wasallama idan hukunci yau ya sauka ana nan ana tafiya shekara 10 sai Allah ya ce wannan hukunci an shafe shi yau ga hukuncin da za a bi sai ka ji kafirai suna cewa a'a yaya kuma da a ce littafin Allah ne yaya yau za a ce kaza kuma gobe a shafe kaza a ce ba daidai bane sai Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya ce babu wata aya da za mu shafe ta sai mun zo da wata irinta ko wadda ta fita alheri ya kai mai karatu da saurare baka san Allah yana da iko akan yi abin da ya ga dama bane kai kanka a gidanka fa kana da hali sai ka rushe ginin kasa da ka gada iyaye da kakanni ka zo kai bulo da bulo ko ba ka yin haka a to kwaya ka sha zaka rushe gidan ubanka ubanka fa ya saka foundation wannan sai ka rushe shi ka zo kai gidan sama dan me zaka haye sama ubanka yayi kasa jama'a ba ci gaba ba ya kamata kowa ya rinka lura to shine a Allah ya gafarta Malam Abubakar Gumi da ya rubuta Raddul Azhan yana nan yana tafiya kullun ana karanta ai wannan dukkan mu nan yanzu mun san abubuwa a sarari ne ana tafiya sai ka ji ya ce wannan wurin kuskure ne ku soke shi ku gyara ana nan ana tafiya in aka bugo sabon bugo sai kaga duk an cire waɗannan abubuwan da ya gane ba daidai bane kullun kuma yana cewa malamai ku ji tsoron Allah in kun ga kuskure ku zo ku ga ya mun kullum har ya mutu wannan duk kasar zai sheda akan haka video kasar sai prokoda duk gashi nan an ta dauka to haka malamai masu tsoron Allah suke idan kai kuskure sai ka zo ka ce jama'a maganar nan da nan fada jiya ba daidai bace ga abin da yake daidai ko kuma jama'a sai ku ji tsoron Allah ka ku ce a'a to tunda ya fada haka kada gobe kuma yazo yana wa'azi a ce to kuma kada mu kama kuma jibi yazo yace ba daidai bane eh in yace ba daidai bane din sai a ce menene daidai din ya gaya mana yanzu sai mu dau daidai din sai mu aiki da shi mun shiga cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ba shikenan ba to shine ash-shaykhul albani ada imamu al-imamu hakim a cikin al-mustadrak al-sahihain ya inganta wannan hadisi shekaru 30 da suka wuce da wani abu sai shaykhul albani yace a wannan hadisi bai kai matsayin a ce sahih ba inna ma huwa hasan faqat daga baya sai yace kuma sai na gane ni kaina ma da nace hasan din ne ni ma nayi kuskuren abin da yake daidai shine dha'ifi ina za a samu bayani ka je ka duba littafin silsilatul ahadith adh-dha'ifa a cikin mujalladi na 6 halamba hadisi na 5360 daidai in ka je zaka samu cikakken bayanin ya akai hadisin ya zama dha'ifi fa hafizahu Allah to kaji wannan ita ce ainihin faqara wadda take ko kuma alama ta biyar to alama ta biyar ya kawo hadisai biyu to tunda ya nuna hadisi daya ciki bai inganta ba to ya daya inganta ai fa kafa bihi hujja wa burhana ya isa a hujja da shi la siyama wa huwa mukharrajun fi sahih muslim wal imam ahmad qad akhrajahu fil musnad imam ahmad ya fitar da shi cikin al musnad kuma ga hadisin ya zo cikin ainihin sahih muslim dan haka wannan na farko da ya inganta ya ishe mu wannan tunda bai inganta ba sai a aje shi gefe guda shi yasa tun farkon karatun ka ji nace aka ce saboda ka'ida idan hadisi bai inganta ba bai halatta fa ka ce manzon Allah ya ce ba sai in zaka yi bahaushe karatun shi sai ka ce wai aka ce manzon Allah ya ce duk bahaushe in ana magana aka ce wai ya san akwai shakka ciki to malaman hadisi ka'ida ce rubutacciya tabbatacciya a wurin su hadisi idan sahihi ne ba a cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai a ce hukiya ar rasulillahi hikaya ce aka ce daga manzon Allah ila ar rasulillahi wai an ce manzon Allah ya ce ruya ar rasulillahi an ruwaito daga manzon Allah sai ka faɗa haka bi sigatit tamrid amma hadisin da ya inganta shi kuma bai halatta kai isdarin shi kace ruya ar rasulillahi kuma ƙarshe hadisin ya inganta ba kai tsaye sai kace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun fahimci wannan ko sai a je ai karatun ainihin littafai na ilmin hadis kama ainihin muqaddama ta ibnu salah da kuma littafin al-irshad na al-imam an-nawawi da kuma na al-imam ibnu kathir duk sai kaga bayanai akan waɗannan al'amura insha Allah duk magana an aka faɗe ta ka kwantar da hankalinka ai mu muna yin kwammu da zakara ne ba magana za a yi maka ba a ce ka tafi cikin littafai wannan magana ɗan iska kenan a sai ai magana sai a ce ka tafi littafi ka zaka duba duk yadda ka kai ga bala'in ka in dai neman gaskiya kake ka je ka duba mana sannan ka zo kai bala'i din amma baka duba ba sai ka je ka ce wai an ce kaza kuma to kuma yau an ce ka zama mahaukaci kenan Allah ya shiryar da mu shine sai ash-shaykh al-albani yace as-sadisa alama ta 6 al-maut bi-ta'un mutuwa a lokacin annoba ita ma alama ce dake nuna mutun ya ainihin kyakkyawa cikawa wa fihi ahadith akwai hadisai da aka samu akan haka ayo an karanto wasu hadisai da su gabata wadanda ke mana ishara akan haka amma sai yace al awwal hadisi na farko an hafsata binti sirin daga hafsa ir sirin wata tabi'iyya ce malamar hadisi da fiqh da tafsiri ga ta mace ce amma kuma wannan mace ba dukkanin da namiji za a goga da ita ba a cikin tabi'ai ma wajen malanta hadisi qalat tace qala li anas ibn malik anas dan malik yace da ni bima mata yahya ibn abi amra wa sanadi ne ya ja mutuwar yahya dan abi amra ma'ana wacce irin cuta ce ta ja ainihin sanadin kashe shi qultu sai nace bitta'ud a lokacin annoba ne ya mutu fa qala sai anas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah yace at-ta'un shahadatu li kulli muslimin annoba shahada ce ga dukkanin musulmin da ya mutu a wannan lokacin kaga ashe haka hadisi haka sahabbai suke hadisi addinin su da hadisi ko jiya ma karanta hadisin wani yaje gai da dan uwan shi sai ya same shi yana gargaran mutuwa sai ga gumi yana tsatsafo mishi a goshi me yace sai tuno manzon Allah yace mu'mini yana daga alaman mutuwar shi kaga gumi yana tsatsafo mishi a goshi to kaji nan ma sai yace sai tace ai ya mutu ne a lokacin annoba shine ainihin sai Anas yace dama ma aiki yace mutuwa lokacin annoba shahada ce li kulli muslimin, ga dukkanin musulmi. Akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 10. To abinda al-Sheikh al-Albani yake nufi da mujalladi na 10 shine Fathul Bari ne, da shi ya kafa hujja, ba wai matanin sahih al-Bukhari ba. Sai ka duba Fathul Bari mujalladi na 10 shafi na 156 zuwa 157, wa Tayalisi da kuma Abu Dawud da Tayalisi a cikin al-Musnad lamba hadisi na 2113, wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 3 shafi na 150 da shafi na 220 da shafi na 223, haka kuma da shafi na 258 da kuma shafi na 265. Duk in ka duba zaka samu waɗannan, duk wannan lambobi da Sheikhul Albani yake kafa hujja da shi na al-Musnad tun daga farko har ƙarshen wannan littafi. Yana kafa hujja ne da al-Musnad na Imam Ahmad, wanda yake ainihin Taba'a Ahmad Shakir. Ahmad Shakir al-Misri wani babban malamin hadisi ne, baban shi yana ɗaya daga cikin shehunnai da malamai na Jami'ar Azhar, shugabannin Jami'ar Azhar. To mahaifin shi malamin hadisi ne, ya koyar da su hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suka taso suka zama manyan malaman hadisi, kuma ma'ana iyayensu malamai, kuma sai suka zama malamai. To shine sai ya zo ya yi tahqiqi da takhriji da kuma ainihin ta'liqi akan hadisai na Musnad. Ya fitar da shi, an fitar da shi a cikin mujalladi 10, amma ya fara ya yi nisa kwarai da gaske, yana dab da gamawa, Allah ya dauki ran shi. To shine sai ainihin aka buga wannan ainihin littafi haka, kamar yadda Tirmidhi shi Ahmad Shakir ya fara aiki akan shi, ya kai mujalladi na 1, mujalladi na 2, zai shiga na 3 sai Allah ya dauki ran shi. To sai aka karasa buga ainihin littafin haka. To wannan al-Musnad da Sheikhul Albani yake kafa hujja da shi, Musnad din yana kafa hujja da wannan bugun ne. Idan haka akwai al-Musnad mai mujalladi 6, akwai kuma al-Musnad mai mujalladi 10. To da mai mujalladi 10 din ne Sheikhul Albani yake kafa hujja da shi, mai mujalladi 6 din ko 5 shi Sheikhul Albani ya yi mishi fihirasa a ƙarshe, amma ba da shi yake kafa hujja ba, yana kafa hujja ne da wancan mai guda 10 din. الثاني حديث نبي عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. عائشة تنبي منزل الله صلى الله عليه وسلم قمد النوبة، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم في النبي الله يبي وآئشة لا باري شوا، إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. أي إتا النوبة الله يكن سقوتني تزم عذابا قوتن دا الله يسوء، sai Allah ya sanya ta sai ta zama rahama ga ainihin mu'minai. Sai annabi ya ci gaba da cewa, to anan nake son in tsaya in yi mana bayani tukuna. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa azaba ce Allah yakan aiko ta ga waɗanda ya so ita annoba, sai Allah ya sanya ta ta zama rahama ga mu'minai, ma'ana duk mu'minin da ya mutu lokacin annoba sai Allah ya mishi rahama. A cikin wani hadisi sahihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita annoba shedanu ne makiyanku suke sakota. To ya zamu tsakanin hada waɗannan hadisai guda biyu? To shine sai malaman hadisi sai su ce, ai abinda ake nufi anan shine Allah madaukakin sarki cikin kaddarar shi shine ya kaddara annoba din ta sauka a gari kaza ta sababin zuwa ta sababin shedanun aljanu waɗanda suke makiyanmu. Haka za a yi kokarin hada maganganu. Don hadisi ya tabbata, annabi ya ce in kaga annoba to shedanun aljanu ne suka saki wannan annoba. To suka sake ta da yaya? Da izinin Allah madaukaki, sai ta zama azaba ce ainihin Allah ya ba da iko gare su su azabtar da wanda Allah ya ce. Ko mun fahimci wannan? Yawwa. To shine sai ma'aiki ya ci gaba da cewa falaysa min abdin yaqa'u fi ta'un, babu wani bawan Allah da zai fada cikin annoba. Fayamkutu fi baladihi sabiran, ya kuma zauna a cikin ƙasarsa yana da haƙuri. Kaga annoba ta zo tana ta ɗauke mutane, sai ka haƙura ka dangana. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, yana zaune cikin haƙuri kuma yana sanar da cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta mai. Illa kana lahu mithlu ajri shahid, ko da bai mutu ba sai ya sami gwargwadon ladan shahidi, in kuma ya mutu shikenan ya sami shahada ɗin. أخرجه البخاري الإمام البخاري في تدش كدوب فتح الباري مجلد نقوم شافي نتلي إيدا همسن دبقوي زوا تلي إيدا همسن دتقوى والبيهقي دكما بيهقي أتكم مجلد نأكو نتكم سنن الكبرى أتكم مجلدين أكشافي نتلي أكد سبا إن شدا وأحمد دا الإمام أحمد أتكم مسند أتكم مجلدين شدا شافي نستين دا هدو دا كما شافي نتلي تايا دا أربعين دا بيار دا كما شافي نتلي بيو دا حمسين دا بيو نون كازا عبين دا أكي نفي دا المسند شي مسند با لتاسي ني إرن صحيح البخاري إرن صحيح مسلم إرن بلوغ المرام با abin da ake nufi da al-musnad shine littafi ne wanda ake tattarawa na hadisai na sahabbai a gurgurdan tsarin sunayen sahabbai din misali farkon musnad na al-imamu ahmad sai kaga ya ce musnadu abubakar as-siddiq to duk hadisan da al-imamu ahmad ya sani yake nufin ya kawo su a wannan littafi sai ya tattaro su gaba daya game da aqida ne game da mu'amala ne game da harkokin sallah da ibadat duk sai ya kawo su anan ba zai ce babin azumi ko babin kaza ba a'a sai ya ce kawai hadisan abubakar sai ya tara maka su sai ya ce hadisan umar sai ya tara su hadisan usman sai ya tara su hadisan ali sai ya tara su duk haka abinda ake nufi da musnad kenan to akwai musnad kuma da akan yin shi ala hiddatin kama a ce sahabi ɗaya kadai za a yi wa Abubakar al-Marwazi yayi littafi ya sa mishi musnad na Abubakar as-Siddiq akwai kuma ainihin musnad na Abdullahi dan Umar wannan kuma hadisai ne za a tattara na sahabi guda ɗaya saboda haka duk sanda wani yazo ya ce maka ai hadisi kaza Abubakar ya ruwaito shi kana zuwa sai ka bude in ka duba baka gani ba sai ka ce to na dai duba musnad ban gani ba to in duk ka tattara masanid tare da kai musnad na al-Imam Ahmad musnad na Humaidi musnad na Abu Ya'la na Abd ibn Humaidin da sauransu duk baki ɗaya ka gama bincikewa sai ka ce to wannan hadisi dai a ƙara bincikawa amma dai ni ban gan shi daga Abubakar ba mun fahimci wannan ko to abinda ake nufi da musnad kenan sa'annan musnad yana da ma'ana ta biyu ita ce ainihin hadisin da aka ruwaito shi da cikakken isnadi hadisin da aka dauko tiryan haddathana fulanun haddathana fulanin hatta ta ila nabi sallallahu alaihi wasallama yusamma musnadan shi ma ana kiran shi musnad mun gane wannan ko to duk sanda aka ce musnad kaji abin da ake nufi da shi wata kalma ce da suke amfani da ita istilahiyyan technically ce ma'ana kalma ce da malaman hadisi sun fade ta to ga abin da suke nufi kada ka ce madangana kada ka fassara ta da literal meaning ba wai tana da ma'ana ne wadda take ta lugha ba tana da wata ma'ana ne ta istilahi mun fahimci wannan da kyau ko to dukkanin ilmomi ai suna da irin waɗannan istilahat din dukkan masu sana'a suna da irin wannan istilahat din in ka je shagon teloli sai ka ji tela ya ce wa dan uwan shi tela mi komin koshiya amma da zaka tafi yan fura koshiyar yan fura daban da koshiyar teloli ko haka ba da baka tafi layin da ake sai da turame da kora in yace mi komin ƙwariya ka san abin da yake nufi kana zuwa wurin yan goro abin da suke nufi da ƙwariya daban da abin da waɗancan suke nufi kowanne in baka shiga cikin harkar su ka ƙware ba wallahi in ka shiga sai sun dama maka lissafi haka ilimin hadisi ma mun bayyana wannan ko in ka ce baka kutsa abin da ka to haka baka yi takwacara ana jin ka ane maka dariya Allah ya kiyaye فشين سيئة الشيخ الألباني يكي تيوى الثالث حديثي نأكو النبي يكي يأتي الشهداء ودن دسكي متوى الشهادة باس ذو أرانا الكيامة والمتوفون بالطاعون دا ودن دسكي متوى الوكة تن النوبة فيقول أصحاب الطاعون ودن دسكي متوى الوكة تن النوبة سيستي نحن شهداء موما فا شهادة مكي موما شهيدين سيما فهم تلارب تن النبي ba cewa suka yi nahnu ash-shuhada'u ba cewa suka yi mu kadai ne masu shahada ba cewa suka yi nahnu shuhada ma'ana mu ma shahidai ne kamar yadda kuma kuke shahidai fa yuqalu sai a ce da su waɗannan ainihin wato sai a ce da mala'iku sai Allah ya ce wa mala'iku kenan unzuru ku duba waɗanda suka yi mutuwa annoba da suke cewa su ma fa shahidai ne fa in kanat jirahuhum ka jirahi shuhada idan ya zama suna da miki kamar yadda ainihin mikin shahidai yake ma'ana yana zubar da jini tasilu daman yana zubar da jini rihal misk kuma jinin yana kanshi irin na ainihin turaren miski fahum shuhada'u to su ma shahidai ne fa yajidunahum kadhalika fi mala'ikun su same su haka su ma'ana duk wanda ya mutuwa shahada shi ma sai zama ranar alkiyama sai tashi kenan da wani miki yana ainihin fitar da turare irin turaren miski mun fahimci wannan ko turaren miski annabi yana buga misali da shi Allah yana buga misali da shi saboda ya fi kowane irin turare daraja da asali da kanshi da mukami duk inda aka kai aka komo sai ka ji misali ya koma ga miski kamar yadda yake duk inda aka kai aka komo a kasaitar mota sai a ce mai marsandi, amma gashi ta dade, amma duk inda aka fito da wasu yan kyalekyale duk su gama wasu fafindas ɗinsu sai su koma gefe guda sai a ce mai marsandi, sai ka hauta wai kake da mukami. To haka turaren misk Allah ya ce wa fi zalika falaitana fasil mutanafisun, sai ya ce wa khitamuhu misk. Ka gani ko me sai ka ji an buga misali da misk. To shi turaren misk yana faruwa ta ɗayan, ana samun shi ta ɗayan hanya biyu, akwai natural akwai artificial, ma'ana akwai wanda yake dama can haka Allah ya halicce shi, akwai kuma wanda mutum yakan haɗa kaza da kaza sai ya ainihin yi shi sai ya zama misk ɗin. Wanda yake natural, ma'ana haka Allah ya halicce shi, shine ainihin wannan turare da Bahaushe ke kira turaren juda, shine wannan mage take yin kashin shi wannan turaren juda, to shine misk. Shine zaka ji malamai sun ce wal misku tahirun, ko ka ji ya ce wa miskun wa fa'aratuhu, mai mukhtasar kenan, yace da misk da magen juda din da wannan turaren judan sai ya ce abu ne mai tsarki, saboda Larabawa suna saka shi a abinci, gashi kuma kashin wata dabba ne, to ita ma magen abace mai tsarki, neem abace mai tsarki ne ake nufi, da zaka aje ruwa magen juda ta zo ta sha zaka iya shan shi, za kuma ka iya alwala da shi, shine ma'anar tsarkin ta, ba wana nufin ka ci ba. Kuma mun fahimta akwai bambanci tsakanin tsarki da halal, ai ko mage ta gida haka wannan halal tana da tsarki ko, amma ai ba halal kuma a ci ta ba. To ina fatan mun fahimta. To misk haka yakan faru ta hanya wadda take haka Allah ya halice shi, shine wannan turaren juda da Allah zai zuba maka azababban ciwon kai ka kawo shi ka shafa akan, insha Allahu ta'ala za a samu saukin shi. To sai dai yakan yi wuya samu wani lokaci. To kaga in kaga ana tallan shi sai kai guzuri kenan, aiko tunda ka ji falala shi yau shi ma yana da falala. Mun fahimci wannan ko? To yadda ake samun turaren misk kenan ta hanyar ainihin wato natural halitta Allah, haka Allah ya halice shi, shine wannan turaren juda da ake cewa yana da amfani da yawa. Sai wata ran an zo ana bayani, za a yi bayani akan shi insha Allah. Akwai kuma wanda yake shi kuma artificial ne, ana yin shi ne, zaka je ka same shi a kasuwa suna sai da shi haka jawur a cikin ekwalba siriviya, to shi kuma da jinin barewa ake hadawa a yi. To shine alfazazi yake yaban annabi, sai yake buga misali da shi, yace wa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'da damil ghazali, yace ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko da ike dai kafi dukkan halitta daraja, gashi kuma daga cikin su kake, ai ba abun mamaki bane, yace domin turaren miski ai daga jinin barewa ake, amma yafi jinin barewa daraja kuma, shi yasa annabi daga cikin mu yake amma yafi mu daraja. Ka ji misalin da ya buga kenan, ai alfaza zike wannan kasida ta shi wannan gaba daya fa akan minbarin manzon Allah ya zauna ya sauke ta, yana zuwa yana karanta ta ana jin dadin ta. Sai ba an bakai karatu ba, kace alfazazi kafiri ne, kai wawa ne, bakai karatu bane, kana dako ne da dakon wasu, su ma basu karanta, ku karanta ku ga abin da ke ciki mana, babu abin da yayi na kuskure sai a ce Allah ya gafarta mishi, yana nufin ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yayi wasu wuraren sai yayi kuskure. To sahabbai ma suna kuskure wajen yabon manzon Allah, ga sahabiya ta zauna tana waka gaban annabi, tana waka ta nemi shi waka, wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr safiu, ga manzon Allah yana karanta mana alqur'ani in al-fajr yake, to tana yaban shi, sai kuma ta da tana cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fil ghad, manzon Allah ma ya san abin da za a yi gobe, sai manzon Allah ya ce a ba wannan ki ci gaba da nada zube, yaga ta ketar haddida sai ya ce kin zama kafira, amma tunda kuskure ta yi la yukaffaru al-mukhti, wanda ya kuskure ba a kafirta shi, tana nufin yaban annabi ne, sai take tsammanin cewa yabo ne wannan, sai ta faɗi sai annabi ya gyara mata. To alfazazi ma in ya kuskure sai ka ce Allah ya gafarta mishi, yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi. Kuma kowane ne kai duk ƙarfi da zafin izalarka, baka kai mutanen Madina izala ba, a Madina minbarin manzon Allah ya zo ya karanta ta yau kamar shekaru 800 da suka wuce, ba a ce kafiri bane shi, sai a yi mishi gyare-gyare a wuraren. Akwai kalmomin da suke abin da yake rudan mutane, in baka yi zurfi a aqida ba, akwai kalmar da mutum zai faɗi, kalmar tana bayuwa zuwa ga kafirci, amma ba za a kafirta shi a kanta ba, saboda bai san abin da yake faɗi ba. Kamar yaronka ƙarami in kana da shi sai iya zaginka, saboda shi yana ganin zagin nan kamar yabo ne, ya ji dai ana ubanka ubanka, yana ganin babanki sai ya ce ubanka, bai san abin da yake faɗi ba, ba za ka hukunta shi ba, amma yaron ka ya kai shekara 15 in ya ce ubanka yaya, sai dai in kanshi ya juye ne. Mun fahimci wannan? A lokacin da mutum ya zo yake irin wannan yaban, bai san lazumin abin da yake faɗi ba, kamar da alfaza zai ke cewa habibun bi asrarul qulubi munabba'u, wai manzon Allah masoyin Allah ne, ai gaskiya ya faɗi ko, amma sai ya ce bi asrarul qulubi munabba'u, duk sirrin da ke zukatan bayin Allah manzon Allah zai iya bada labarin shi. Sai a ce alfaza zai kai kuskure anan, Allah ya gafarta maka. Akwai mazhabi, akwai fahimtar da tafi wannan kyakkyawan hanya. Mutumin da ya kuskure ba za a kafirta shi ba, amma ba za a dau kuskuren ba kuma sai a ce Allah ya gafarta mai, amma duk da haka sun kewaye garin nan sun ce wai mun kafirta alfaza zifa, kuma dukkan su ba su iya karatun ishiriniya ba, balle su iya fassara ta, kawai karatun suke halilan ya auja, sai a ce alfaza zifa ya kuskure anan, Allah ya gafarta maka. Akwai mazhabi, akwai fahimtar da tafi wannan kyakkyawan hanya. Mutumin da ya kuskure ba za a kafirta shi ba, amma ba za a dau kuskuren ba kuma sai a ce Allah ya gafarta mai, amma duk da haka sun kewaye garin nan sun ce wai mun kafirta alfaza, kuma dukkan su ba su iya karatun shi duniya ba, balle su iya fassara ta, kawai karatun su ce halilan ya auja, kawai ka je ka yi harawa a gaban microphone ba, shi ma alfaza zin ba haka ya faɗi, alfaza zin shi ma farko-farkon ta ne yake, yake zinin kaula in hawalta madha muhammadi wa fi kulli qaulin mustahilin wa ja'iz, yake ya kai ne yabo duk sanda ka zo za ka yabi manzon Allah, ka auna, yake dan a kowace magana akwai abin da ya dace, akwai abin da bai dace, a ce shi kan ya san akwai abin da ya dace a yabi annabi da shi, akwai abin da bai dace a yabi annabi da shi, idan ya zo ya yabi annabi da abin da bai dace ba, sai ka ce ya yi kuskure ba da ganganni ba. To ta wannan hanyar in kai karatu a cikin aqida za ka iya gane waye dan bid'a waye ba dan bid'a ba, amma in ba kai karatu cikin aqida ba, duk wanda ya kawo bid'a sai ka ce ya zama dan bid'a ba, duk wanda ya kawo bid'a yake zama dan bid'a ba. Misali, mutumin da aka ga yana faɗa da bid'a wurin da sai aka ga ya zo da wani abu, sai aka bincika aka ga wannan abu karshe dai ya tabbata bid'a ne, sai a ce kuskure yayi, ba bid'a yake nufin kawo ba, saboda da ita yake faɗa kuma zai kawo ta. A ƙarƙashin haka, duk sanda ka ɗauki littafin al-madkhal na al-imam ibn al-hajj al-maliki rahimahullah, duk sanda ka ga faɗa yake da bid'a ba, kuma sai ka ga wani gurin kuma shi kuma ya kawo wata bid'a daji, to ba za ka ce shi ɗan bid'a ba ne, sai ka ce ya yi kuskure, saboda me? Saboda gyara yake nufin yi shaitan na ta faru. Ku an fahimta jama'a? Haka al'amura take, shi ne sai ka rinƙa yi kana lura. In baka karatu sosai baka koma gefe guda, in mata sun dafa kunun tsamiya su baka kasha, kada ka ɓata wa addinin musulunci. Allah ya shirya da shi. Shi ne abin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yake faɗi. Yake akhrajahu al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallad na hudu sashi na 185 wa Tabarani da Tabarani fil Kabir a cikin littafin shi Al-Kabir, a ainihin wato yake ka duba majmu' a cikin mujallad na 6 sashi na 52 fuska ta ainihin 2 bi sanadin hasan kama qala al-Hafiz. Yake ainihin al-Imam Tabarani da Ahmad sun fitar da wannan hadisi da kyakkyawan isnadi, ka duba cikin Fathul Bari mujallad na 10 sashi na 159 an Utbata bin Abd, daga Utba dan Abd As-Sulami radiyallahu anhu, Allah ya kara musu yarda. To in ka zo karatu a ka'idar tajwid anan kakkace Abd As-Sulami, kai kuskure shi yasa sai wasal ke maka shi Abd As-Sulami, in za ka karanta ka wuce sai ka ce Abd As-Sulami, Abd As-Sulami, mun gane wannan? Don karkace Abd As-Sulami kace bawan kabilar Sulanke, sai ka ce Abdin ibnu Abdin, ai ko mu Hausa an sa mutum Abdullahi ko Abdurrahman, sai ka ji an da ana ce mai Abdu daga baya ko, kuma Laraba suna da wannan ɗabi'ar, sai yasa ibnu Mas'udin Abdullahi ke nan, amma kuma ana ce mai Abdu har aka sa mahaifiyar shi ibnu Ummi Abdin, uwar bawa shi kuma sai a ce mai dan uwar bawa, amma sunan shi Abdullahi, amma ga da kuma ana ce mai Abdu din. To shine nan wannan Utba ibn Abdin ne, Utba dan Abd As-Sulami dan kabilar Sulam, kaka ce ibnu Abd As-Sulami, kai kuskure ke mun fahimci wannan da kyau.
وله شاهد من حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه اخرجه النسائي في اقوى حديث الذي في دون يقرا من قرتي وند العرباض بن ساريه الله يقرا من يرضى يتكدي ويروي توش وند الامام النسائي يتكدي في السنجل في نبي ساسي نفس سند اكو واحمد حتى امام احمد السنجل بن هدي ساسي نقل ايه جاء الشرندا تقوى زوا ساسي نقل ايه الشرندا ترى والطبراني الامام الطبراني اتكن ساسي نسب عند اكو السنجل في نبي وحسنه الحافظ ايضا اروي الحافظ ابن حجر الاسقلاني يا ان جنجا وانا حديثي قائدة ما لما حديثي دي فلس كي مغانا كي قريب تجي سنسي قال الحافظ ابن حجر اتي نسيني فتوه الباري واندو لكات بلوغ المرأة صبودا كما يدى الشيخ احمد محمد كاتري في فتح اتكن لكات في الباعث الحديث ترجي من اختصار علوم الحديث واندو ابن كثير يأي يكي كندا جسند الحافظ ابن كثير اي الحافظ ابن حجر الاسقلاني يلسي يكي دنيا مسلم في حجه وبتفاجئ فامن كريم Ahmad Shakir ya faɗi wannan magana yau kamar shekaru 40 da suka wuce. A shekaran jiya ina saurare a cikin kafet a Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani yana magana sai sako Al-Hafiz. Yace kamar Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani wanda yake hayyo ba a sake samun mace ta durƙusa ta haifi irin su ba. Hadisai baki ɗaya suna kan su mala. Saboda haka in yazo yana sharhin wannan hadisai cikin Fathul Bari. Duk wani hadisi da aka kawo maka shubuha a kan shi cikin Sahihul Bukhari da waɗannan takaddaran ɗan shi a ba su kawo maka shubuha ka je ka ɗauki Fathul Bari za a warkar da kai. Shi ya sa al-Imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani ya zo yana karanta da Sahihul Bukhari a ƙasar su. Sai almajirai suka ce to da wannan karantarwa malam ka yi mana sharhi mana. Sai ya ce ai la hijrata ba'dal fath. Ai ba sauran hijira bayan an ci maka da yaƙi. Ai tunda aka yi Fathul Bari kuma shikenan sai addu'a a tashi. Ya ce babu wani sharhi da za a sake wa Bukhari kuma bayan wannan duk waɗanda suka zo bayan shi daga wurin shi suke ɗiban hannu hatta wannan surkin su Al-Hafizul Aini. Al-Hafizul Aini yana auren ƙanwar Ibn Hajar. To akwai ɗan rashin fahimtar juna ka san malamai haka a can ana rayuwa ɗin nan zamani ɗaya Abdullahi Gwandi yake haka take yake hasada da kishi da ke tsakanin malamai yake fiye da awa bunsurai guda biyu in suka bi akuya ɗaya. Akan bunsurai guda biyu suka bi akuya ɗaya kowa ta kansu yake ko to hasa da malamai ta fi haka. Haka Abdullahi Gwandi ya faɗi cikin littafin na Ulumul Qur'an. Mun fahimci wannan ko to a zamanin sai zama Ibn Hajar gashi babban malami Al-Hafiz Al-Aini gashi babban malami. Ibn Hajar zai zo karantar da Bukhari da Al-Asr. Al-Hafiz Al-Aini zai zo karantar da Bukhari da Maghriba. To shine sai ɗalibai a zo a saurari karatun wannan da Al-Asr da kuma Maghriba a zo a saurari karatun wannan. Sai ni yazo sai a ce ai kuma wane ya ce kaza. Sai ka ji ya ce ai wannan magana waɗanda ba su san abin da suke ba. To haka sai zo yana tuka Ibn Hajar a kai kai ce ka san malamai in manyan malamai kace za ka faɗa da su yanzu nan sai su fasa kwan a cikin jama'a. Sai yace a duk sharhin da kake da bazata take rawa. Yace sharhi ne idan nayi idan ƙanwata ta zo gaibe ni sai ta fada ta kai maka. Ko da kan ka dauko Umdatul Qari sai ka ga mafi yawanci kofi ne. Kofi ne copyright ne na Fathul Bari. Sai dan canjin da larabcin a dan yi wasu ai kaskari. To haka al'amuran kan kike malamai manyan malamai kake za ka ja da su suka zo suka fasa kwanka su ke nan sai a bi kai ki jine sai yake cewa wa hasanahu al-hafiz aidan har wa al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya inganta wannan hadisi dan haka alal itlaq an kace hafiz shi ake nufi sai dai ka dauki littafin at-tarjib wa tarhib kana karatu in kaje an ce qala al-hafiz to anan ba hafiz ibn hajar ake nufi ba al-hafiz al-munzir ne littafin ake nufi. Wahuwa waɗannan abubuwa ana bayyana su ne saboda muna son ƙasashenmu mu ma kan mu ya waye jama'a mu ma mu samu Islamic civilization mu samu wayewar su ta addinin musulunci. In ba haka ba ƙasashenmu sai ka zo ana magana a cikin addinin musulunci sai ka ga mutum ya shekara 60 yana karatu cikin addinin musulunci kuma ka zo ana magana a kan addinin musulunci sai zama baki daji. Shi ya sa waɗannan abubuwan yana da kyau kanka ya waye ka san littafai ka ji sunansu ka ji asalinsu ka ji ya aka rubuta su sai ka ji da ka ɗauki littafi sai ka fahimci inda aka fada ba. In ba haka ba sai ka ji ka ɗauki littafi sai ka rasa yadda wannan littafi ma wani yake karantarwa tukuna. Ka ji matsala fa tukuna. Ba ma karatun ciki ba ne yake karantarwa tukuna. Shi ne sai ce wa huwa hasanun fi shawahid wannan hadisi zai kasance hadisi ne mai kyau in an haɗa shi da waɗanda za su yi shaida shi su ƙara musu ƙarfi.
وفي الباب عن أبي هريرة وتقدم في الفقرة الخامسة الحديث الأول ويأتي أيضا في الثامنة والتاسعة عن عبادة ويأتي في العاشرة السابعة ويأتي في العاشرة يأتي وفي الباب عن أبي هريرة أتكن وانا مطلع دمكي مغانا دنغني لتشوى وان دي متوى لوكسن أنه بايا متشكين أينه واتوشكين يأي شهادة وأقول حديثي لغا أبو هريرة وتقدم حديث يا جماعه في الفقره الخامسه اتكن اينهم فقره تبير الحديث الاول حديثنا فرقو من قرانته شي اجيا وياتي ايضا في الثامنه والتاسعه حديث زي زو اساكي ماي متاش اتكن اينهم مطلا تا تقوس ده كما تترى وعن عبادته هكا كما ذا اساكي كاو حديثي دغ عباده شي ما انا تبتت ده شيوا النبي يا تبتت ده شيوا متوا انوبا شهاده شي وياتي في العاشره وانا حديثنا عباده دان صامد زي زو اتكن مساله تا كو علامه تا 10 asabi'a alama ta bakwai wadda ke nuna cewa in mutum ya cika da ita ya cika da kyau almautu bida'il batan mutumin da ya mutu saboda ciwon ciki wasihi hadisan Sheikhul Albani yace akwai hadisai biyu al-awwal hadisi na farko annabi yace wa man mata fi ta'un fa huwa shahidun wa man mata fi al-batan fa huwa shahidun wanda ya mutu saboda ciwon ciki to wannan yayi shahada rawahu muslim wa ghayruhu al-imam muslim da wani malamin suka ruwaito shi wa taqaddama bi tamamihi fil khamisa wannan hadisi cikakken shi ya gabata a cikin alama ta biyar in ba kuma tawo mun karanta shi jiya asani hadisi na biyu an abdullah ibn yasar daga abdullah dan yasarin qala yace kuntu jalisan na kasance a zaune wa sulaiman ibn surat wa khalid ibn urtufa yace da ni da sulaiman dan surat da khalid dan urtufa mun kasance a zaune muna tattaunawa su uku ne suke a zaune fa zakaru sai suka yi hira ana cikin hira sai aka sako anna rajulan tuwfiya wani mutum ya rasu Allah ya mai rasuwa mata bi batnihi ciwon cikin shi ne ya kashe shi fa idha huma yashtahiyani an yakuna shuhada a jinazatihi wannan Abdullahi dan Yasar tabi'i ne yace sai naji waɗannan sahabbai suna burin ina ma da a ce suna daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar wannan bawan Allah fa qala ahduhuma lil akhar sai ɗaya daga cikin sahabban ya ce wa ɗaya alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ashe manzon Allah bai ce man yaqatulhu batnuhu falan yu'azzab fi qabri ashe annabi bai ce wanda ciwon cikin shi ya kashe shi ba za a taba mishi azaba a kabarin shi ba fa qala al akharu bala sai ɗayan ya ce haka abin yake haka annabi ya faɗi wa fi riwayati aw ta riwaya ce sai ce sadaqata kai gaskiya haka annabi ya faɗi ma'ana manzon Allah ya ce duk wanda ciwon cikin shi ya kashe shi ba za a yi mai azaba a kabari ba kubuta daga kabari alama kubuta ce fa lahira don annabi yana cewa al-qabru imma an yakuna hufratun min hufarin niran aw rawdatin min rawdatil janna ma'ana ko dai zama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna idan yayi kyau abinda zai biyo bayan shi ya fi shi kyau idan yayi muni abinda zai biyo bayan shi ya fi shi muni Allah ya kiyaye أخرجه النسائي الإمام النسائي في تدوانا حديثي أتكي مجلدين فرقو شافي نتالي بيو دا تمانين دا ترى والترمذي هكا ترمذي ما في تدوانا حديثي أتكي مجلدين بيو شافي نتالي دا ستين وحسنه كما شي أينهن ترمذيات وانا حديثي نيمي كو وابن هبان هكا ابن هبان شما يا كو تتوانا حديثي في صحيحه أتكي لتاف إنشاء الصحيح أتكي لمبا تا تالي بقوي دا أشرين دا تقوص سيتي كدوب موارد الزمان ari ne akan ainihin hadisan da shi ainihin al-Imam Ibn Hibban ya ainihin ruwaito al-Tafin shi wa tayalisi da kuma tayalisi a cikin musnad din shi lamba hadisi na 1288 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 4 shafi na 262 wa sanaduhu sahihun isnadin wannan hadisi mai inganci ne as-samina wa tasi'a alama ta 8 da alama ta 9 wanda ke nuna duk wanda ya cika a wannan hali to ya cika da kyau da imani kuma ana fatan ya samu aljanna Ash-Shaykhul Albani yace al-mautu bil gharq mutumin da ya mutu wajen ruwa ya hade shi kamar ya fada rijiya ruwan rijiya ya kashe shi ko ya fada kogi ko jirgin ruwa ya nitse su ko kuma haka siddan Allah ya amba ya kawo wata ambaliyar ruwa ta zo ta turmishe gidan shi ko garin shi ko makamantan haka ma'ana ruwa ya cinye shi to wannan yayi shahada wal hadam da kuma wanda ainihin gini ya fado ya danne shi shi ma yayi shahada me yasa Sheikhul Albani ka fadi haka sai yace li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama kun ji addinin na Albani jama'a dinin nabi ne ake bi dinin nabi Muhammadin akhbaru hadisai ne ake karantawa ana bayyanawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma an cuce ku an kawo muku kissoshi da tatsunoyi su ku kai ta bautawa Allah da su shekaru 40-60. Shi yasa yanzu aka zo aka ce annabi ya ce sai ku ce an kawo muku sabon addini, da a ce kun yi hakuri a hankali sai kun ga kun haskaku da hasken da manzon Allah ya zo da shi. Amma in ba haka ba, wallahi duk wanda bai bi wannan shiriyar ta manzon Allah ba, wallahi tallahi zai ga duhu a wannan rayuwar, kuma ya tashi cikin duhun da yafi wancan, don ya rayu nan makahu, kuma wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Duk wanda ya rayu cikin makanta daga abinda manzon Allah ya zo da shi a nan duniya, haka zai tashi a lahira fa makahu. To gashi Sheikhul Albani bayan ya magana sai ya ce saboda manzon Allah ya ce ash-shuhada'u khamsa. To kaga wannan shine malaman ilimin usulul fiqh suke kira zikru fardin min afradil am bi hukmil am yu'akkid wa la yukhassis. Wani lokaci sai annabi ya zo ya ce shahidai guda goma, wani lokaci sai ya ce biyar, wani lokaci sai ya ce biyu, yana faɗi ne gwargwadon halin da ake, ba wai an rage daga na da ba ne. In aka dubi halin da ake sai a faɗi kawai sai a takaita a nan, ba ana nufin waɗancan yanzu an soke su ba ne. A nan sai ya ce shahidai su ne guda biyar, al-matu'unu ma'anashi wanda ya mutu a ta'un. Mun gane wannan, wanda ya mutu a ta'un, ba wai al-matu'unu wanda aka soka ba, don wanda aka soka yana daga cikin waɗanda suke ainihin su sun yi ainihin shahada ne a filin daga. Amma al-matu'un wanda ya mutu a ta'un annoba, wal-mabutun da wanda ciwon ciki ya kashe shi, wal-gharaqu da kuma wanda ainihin ambaliyar ruwa ta haɗe shi, kaga mahallin shahid na farko, wa sahibul hadimi da kuma wanda gini ya danne shi, wa shahidu fi sabilillahi da kuma wanda ya je ta da addinin Allah ya mutu. Akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 6 shafi na 33 zuwa 34, haka wa Muslim ma ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 6 shafi na 51, wa Tirmidhi a cikin juz'i na 2 shafi na 159, wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin juz'i na 2 shafi na 325 da kuma shafi na 533 min hadisi Abi Huraira, ta hanyar hadisin da Abu Huraira ya ruwaito, Allah ya kara mishi yarda. To wannan ainihin shine a takaice bayanin da zamu kwana akai, saboda ina so zan yi ta'liqi akan wata mas'ala da muka dan fara tabawa jiya, in fayyace yadda al'amarin yake. A jiya muke bayani dangane da cewa alama ta farko da za a gane mutum ya cika da imani ita ce kalmar shahada. To cikin bayanai na sai na zo da cewa amma shedan aljanu maƙiyanmu in ka zo mutuwa sai su make ka, kai ta shurereniya, kai ta buge-buge har mala'ikun mutuwa su zare ranka, baka samu cikawa da kalmar shahada ba. To ina maganin wannan hali da zaka shiga in ka zo mutuwa? To manzon Allah yana da shi sallallahu alaihi wasallama, wanda dukkan alkhairai ya zo da su. To shine jiya na zo mana da wannan ainihin addu'a a takaice, to shine nake so yanzu zan kawo ta, sa'annan kuma sai in yi ta'liqi akai. A jiya dama na faɗi cewa cikin littafin ainihin al-azkar na al-Imam an-Nawawi, to sai ka je ka duba ainihin cikin littafin al-azkar a lamba hadisi na 10,024, al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan a cikin kitabu Jami'id Da'awat. An gane lamba hadisi na 10,024, mai yiwuwa ina faɗi shafi ne ko ba zai daidai da naka ba, don wannan muhaqqaq ne littafin, amma shafi dai a wannan bugu shi ne shafi na 548. Al-Imam an-Nawawi ya ce wa rawayna fihima, ma'ana mun ruwaito hadisi daga cikin littafin Abu Dawuda da An-Nasa'i, idan ya gabatar da sunan su ne, an Abil Yasar daga Abil Yasar as-sahabi, sahabin annabi ne radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda, wa huwa bi fatihil ya al-musanna tahta wasin al-muhmala, yace za a karanta sunan wannan sahabi ne da yi wa ya din fataha, sa'annan kuma ya din nan sai ya ce mai dugo biyu a ƙasa, wai gwaru-gwaru ake maka kamar yadda mai iziya yakan yi,
sai yace wasin da kuma sin almuhmala mara dugo ai da ma duk inda sin take mara dugo ce ko amma wai gwaru-gwaru ake maka karatun yan primary anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yad'u wannan sahabi yace manzon Allah ya kasance yana addu'a sai ka koya wa matarka ka koya wa babarka kai ka iya ka koya wa ƴaƴanka saboda babu wanda wannan halin ba zai iya kasancewa gare shi ba illa man asnahullah mun fahimci wannan ko yaya annabi yake addu'a allahumma inni a'udhu bika min alhadmi wa a'udhu bika min at-taraddi wa a'udhu bika min algharaq wal haraq wal haram wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udhu bika an amuta ladighan abinda annabi yake addu'a kenan fassarar ta shine allahumma inni a'udhu bika min alhadmi Allah ina roƙonka ka tsare ni daga dannewar gini gini ya fado ya danne ni Allah ka tsare ni wa a'udhu bika min at-taraddi Allah ka tsare ni daga in fado daga wani wuri mai tudu mutu ko baka mutu baka fado daga sama fa jama'a akwai wahala to manzo Allah yana addu'a Allah ya tsare shi daga fadowa daga tudu wa a'udhu bika min al-gharq Allah ina roƙonka ka tsare ni daga ainihin ruwa ya cinye ni wal haraq da gobara ta cinye ni wal haram da kuma in kai tsufan da yake zan rakwakwabe gaba ɗaya ya zama abinda nake ma ban san shi ba don irin wannan lokacin in ka kai kai kanka kabu waye kanka kuma duk wanda ke tare da kai kabu waye shi to manzo Allah yana roƙon Allah ya tsare shi da kaiwa halin tsufa na rakwakwabewa irin wannan saboda haka manzo Allah ya mutu ran shi da lafiyar shi haka babu abin da yana kasa cikin halittar shi fa salawatullahi wa salamuhu alaihi tare da cewa Allah ko yana cewa wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka bashi tsawon rai sai mun nakasa halittar shi ka gwada ka gani ka dauko hotonka kana shekara 10 ka gani sai ka ga yanzu duk baki ɗaya gashi nan kamar an yi karan mota da kai to ash-shahid anan shine wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-mauti Allah ina roƙonka kada ka bada dama shaytanin aljani ya make ni lokacin mutuwa mahallin shahid kenan wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-mauti Allah ka tsare ni kada shaytanin aljani ya make ni lokacin mutuwa dan yana cikin aqidar mu ahlus sunna cewa mun yadda shaytan zai iya shafar jikin mutum kuma zai iya shiga jikin mutum mun fahimci wannan amma duk fa manzon Allah ya bada kwagiri akan haka wallahi barin hanyar da manzon Allah ya kawo shi yasa duk mutane suka shiga cikin wannan rudani din kullun gari ya waye kafa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa 100 manzon Allah yace babu yadda za a yi aljani ko sheidani ya iya shiga jikinka kullun ka fada haka mana har ka mutu yaushe zai shiga jikinka to amma ka zauna ga dan banzon saban Allah ga rashin zikirori ga rashin karatun alqur'ani ga gafala ga sakarci ma'ana kofa a bude shedan ya shige ka ta inda yake so yayi maka abin da yake so ina fatan mun gane wannan to abin da ma'aiki yake yi kenan sa'an nan kuma wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran Allah ina roƙonka da cewa kada mutu alhali na bada baya a filin yaki gudu na gudu wa kafirai kuma in mutu a wannan halin Allah ina roƙonka kada haka ta faru wa a'udhu bika an amuta ladighan kuma Allah ina roƙonka kada ka sa mutu ta hanyar kunama ta harbe ni ko kuma maciji ya sare ni to wannan hadisi ita ce addu'ar da annabi yake shine na kawo mana ajiya to abinda nake so mana tambihi akai shine ga waɗannan abubuwa kamar gini ya fado ya danna mutum ko gobara ta cinye mutum ko kuma mutum ainihin wani abu ya sare shi ya mutu duk baki ɗaya mun ji kuma annabi ya ce wanda haka ta faru gare shi ya yi mutuwar shahada gashi kuma annabi kuma yana roƙon Allah kuma kada ya mutu a irin wannan yaya ai kaga a zahiri kamar akwai karo ko to malaman hadisi sai su ce babu karo abinda ake nufi in ya faru Allah ya kaddara sababin mutuwar ka irin ta wannan hanya ce to ka ji falala haka amma kada ka roki Allah kai mutuwa irin ta wannan hanya sai dai shahada ta filin daga ita ce kawai aka yadda ka roki Allah amma shahada ta hanyar ka ce Allah ya sa ruwa ya haɗiye ka dan kai shahada an hana wannan sai dai ma ka roki Allah akasin haka kada haka ta faru to in haka ta faru fa to ka ji falala abu amma kar ka roki haka ta faru shine yadda baka hada wadannan hadisai guda biyu babu karo a tsakanin su gaba daya. Mun fahimci wannan ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Insha Allahu ta'ala zamu kwana anan. Muna roƙon Allah, Allah ya gafarta kurakuranmu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.